أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوسرهم يتكلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatan rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tawayoyin ku da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na yi kuma da sakonin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma cikin adireshin email na fatan rahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyi rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yadda yi muna asabar ne 21 ga watan Sha'aban na shekara ta 1445 bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 2 ga watan Maris na shekara ta 2023. Kuma kamar kullum lokaci a yau muna tare da shehi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Marjali Mugoyen babban malami a tsangaren zaren shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da kiran Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri ne kuma sunana ana Sidris Hassan wanda yake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo akan kallon bismillah
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ɗan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tun lokacin da Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam ya Allah subhanahu wataala ya nuna wa dan adam mafi sharrin makiyinsa babban makiyinsa wanda kuma zai yi ta nuna masa kiyayya karara har tashin alkiyama Allah subhanahu wataala ya nuna annabi adam shaidan Iblis yace inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al-jannati wa tashqa yace wannan makiyinka ne kai da matarka kada ku yadda ya fitar da ku daga aljanna sai ka wahala zaka wahala to haka kuwa shedai ga zama makiyin makiyi ga annabi Adam alayhi salam yayi iya bakin kokarinsa sai da ya kutukuti ya ga ya fitar da annabi Adam alayhi salam da shi da matarsa Hawwa daga gidan aljanna da Allah ya sa su sannan ko bai kyale dan Adam ba kai ci gaba da bibiyarsa Allah ya gaya wa dan Adam cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir lalle shaytan makiyinku ne don haka ku rike shi a matsayin makiyi ba komai yake yi face kiran mutanansa kungiyarsa don su zama ƴan wuta tare da shi tun daga wannan lokaci dan adam ba shaidan karara ya fito nuna wa Allah subhanahu wataala cewa ba zai kare dan adam ba kuma duk abin da zai iya ga ya batar da dan adam ya lalata masa rayuwarsa ta duniya ya lalata masa rayuwarsa ta lahira to zai yake gaya wa Allah subhanahu wataala cewa ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamati la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila shi kaga wannan din da ka girmama shi a kaina in har kai ba ni jinkiri zuwa ranar alqiyama to sai na batar da shi da zurriyarsa gaba daya haka nan ya tsaya gaban Allah subhanahu wataala فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين أجيت الله تلك بتدني لأقعدن لهم صراطك المستقيم سينا زوني موسى تفرك كما ليليتي واتونا كالي موسى هنيركا وتتكي مليليتي أنا هنا سبنتا ثم لآتينهم من بين أيديهم سنن سينا زو موسو تغبنسو تتباينسو لكما عن أيمانهم وأن شمائلهم تدامنسو لتهبنسو ولا تجلو أكثرهم شاكرين كما ذاك سامو يوانشنسو ما سبول ياما وهكا ننهيرك أشكا باكي غبان الله سبحانه وتعالى يرانونا الله سبحانه وتعالى تشيوا تندري هر يباتي عن ريلن rashin girmama annabi Adam alayhi salam da bai yi ba kuma Allah ya kore shi ya la'ance shi shi kuma zai ci gaba da fafatawa da dan adam inda aka karrama shi a kansa ba shi kadai ba shi da zurriyarsa da haka Allah subhanahu wataala ya gaya wa da cewa to shi dan bakin ku ne wai da shi baki duk wani abin da aka ce na shedan ne yana da dangantaka da shedanu to ku guje shi haka ubangiji subhanahu wataala ya bar wa shedan wannan damar ta yayi fafutuka da ya halaka dan adam shi kuma Allah subhanahu wataala yana ba wa tsarka kan bayansa kariya la ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura haka nan ubangiji subhanahu wataala ya sanya wa ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi ko wanda annabi muka sanya masa makiya daga shaydanin mutane da aljanu shaydanin aljanu da mutane sashin su yana yi wa sashi wahayi da kyalkyalan magana ta rudi kadai wanda za ta sa rudi mutane zai rudi bayan Allah da ita don haka shaydan baki ne kuma duk wani abu da aka danganta shi da shaydan to wato halaka ce ga dan adam ci baya ne ga dan adam ko ba baya ne a rayuwarsa ya kokarin ya guje shi shaydan yayi ta bibiyar ɗan adam tun daga wancan lokaci tun kafuwar duniya har zuwa gobe yana ta ƙoƙarin yaga cewa ya ɓatar da mafiya yawa daga cikin ɗan adam sun kama tafarkinsa Allah kuma ya yi alkawari shi kuma zai tsare bayansa na ƙwarai wanda ba zai yi nasara a kansu ba lokacin da yake gaya wa Allah subhanahu wataala bima aghwaytani rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin yace ya ubangiji a dalilin batar da ni da kai la uzayyinanna lahum fil ard to sai na kawata musu a bayan kasa wato sai na kawata musu barna a bayan kasa kuma dukkanin su sai na batar da su illa ibadaka minhum al-mukhlasin sai bayan ka daga cikin su masu ikhlasi ko zababbu wadanda ka zaba wannan ba ni da iko a kansu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin hadha siratun alayya mustaqim inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan tafarki ne wato tafarki ne mai kakke a gurina na kariya ga waɗannan bayi nawa zababbu kuma bayin nan zababbu ba ka da iko a kansu ba ka da wani sultan a kansu sai wanda ya zaɓe ya bi ka daga cikin batattu to shi kira wanda za ka samu dama a kansa za ka shaidan yana ta bibiyar ɗan adam ta hanyoyi daban-daban ya bi wannan hanyar ya ga ɗan adam bai ba shi fuska bai samu dama ba to zai sake wata hanyar zai ɓullo masa da wata hanyar haka yake ta yi har sai ya kullo masa ta hanyar da yake ganin zai yi nasara a kansa fara mutum mai addini ne ya fara kullo masa ta hanyar ya sa masa kin abubuwa na sunnoni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu zama farilla ba sai ya fara sa shi yana gudar abubuwan da za a ce mustahabbi ne sai ga to ai duk wannan ba dole bane haka sai watsar da su daga nan kuma sai kawata masa abubuwan da suke makaruhai abin da aka ce maka ruhi ne wato bai dace ba ko da ba zulubi aka ce za a rubuta maka wato amma ba haka ya kamata ba to sai ka kawata masa wannan daga nan kuma sai ya fara kawata masa ɗan ƙananan laifuffuka daga nan sai ya fara kawata masa manya-manya daga nan in ba a yi sa'a ba sai ka ga ya shigar da shi har cikin abin da yake kafirci ne zai faro da ƙanƙanan abubuwa tun yana ganin ba komai ba ne ya riƙa yinsu ko ya riƙa barinsu to hankali a hankali sai fara barin manya-manya kuma laifi ne a hankali a hankali sai fara yin manyan laifuffuka tunda yana yin ƙanana yau da gobe zai saba da su to shaidan kuma zai ta buɗe masa ƙofofi na ba shi uzuri na kawo masa hanyoyin da zai kwantar wa da kansa hankali cewa ai wannan abun ba wani abu ba ne wannan abun an yi saɓani wannan abun ai wasu malamai sun ce ba komai to da haka da haka da haka da haka har sai ya cire masa tsoron Allah daga zuciyarsa ya zanto koma wani irin abu da zai iya yi haka da idan mutum ya gan shi mai riƙo ne da addini sai ya zo ya tsawata masa ruko da abubuwa da sunan addini wanda kuma addini bane, rika wuce gona da iri a cikin wasu al'amura ya zo shiga kare-kare abubuwan da suke na wajibi ko waɗanda suke addini da aka sa shi ya ga cewa sun yi masa kaɗan, sai ya ƙaro da wasu abubuwa da bid'o'i daga nan sai ya fara ƙawata masa bid'a, daga nan kuma sai ya ta shigar da shi cikin wasu hanyoyi har ma ya kai shi ga zandaka ya riƙa jiji da kansa har ya ga ganin cewa shi ya mafi ƙarfin wasu abubuwa na addini. Duk wannan hanyoyi ne na shaitan, ba lalle ne ya fito mutum ga daga ya kai shi ga gurin da yake mai girma ba, amma zai bi masa ƙananan abubuwa sannan ya bi masa ta abubuwan da yake so, abubuwan da ya ga yana sha'awa. In mara addini ne ya zo ya ta ƙawata masa saɓon Allah, ta nuna masa saɓon Allah ɗin na ai ba komai, in kai ma za ka iya ka tuba, ai Allah mai karɓar tuba ne, Allah yana son ma bawansa ya yi laifi ya tuba kaza kaza, sai ya fara ƙawata masa saɓon Allah tun daga ƙanana har zuwa manya har zuwa kuma a kai ga shirka ga kafirci da sauransu. Ruko mai ibada ne sai ya shiga ƙawata masa abubuwan da suke na bid'o'i wanda ba su da asali ba su da tushe a addini, ya riƙa jefa shi a ciki da sunan addini da sunan ruko da addini da sunan son addini da sunan son manzon Allah son mabiya kaza son kaza son kaza, to daga shi kenan a lokacin kuma sai ya ci riba a kansa ya yi nasara a kansa ya raba shi da hanyar da take ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, hanyar littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka shaitan kamar yadda ya gaya wa Allah subhanahu wataala cewa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim, zan zo musu ta gabansu ta bayansu, wa an aymanihim zan zo musu ta dama, wa an shama'ilihim zan zo musu ta hagunsu. Saboda haka zai ta bullowa nan ta nan ta nan ta nan ta nan ya ballata ya bullo ta hanyar ya ga bai nasara ba, to zai sake bin wata hanyar ita kuma ya ga gwada ya gani zai nasara ko ba zai yi ba. Don haka dole ne mutum ya zanto a faɗake ya yi ƙoƙari ya yi ta neman tsarin Allah subhanahu wata'ala daga shaiɗanu, zanto ya sanya ambaton Allah subhanahu wata'ala shi ne aikinsa koyaushe, domin da ambaton Allah ne ake samun tsari daga shaiɗan. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. كتي يا أبنجي إنا نيمان صرنك دقا وسواس شيطانو كما إنا نيمان صرنك دقا شيطانو سهل ارتومي. سوراك متنية كسان جينا يوان نيمان صرن الله سبحانه وتعالى ينا أمبتنسا كودي وشي تواروك تنكو شيطان زي رقين باي باي زي رقين نيسان شوي. إذا ذكرت ربك في القرآن وحده wallahu ala adbarihim nufura, sai ka ambaci ubangijinka shi kadai a alqur'ani to za su juya baya suna masu gudu, to za su guje ba za su iya sauraron ambatan Allah shi kadai ba. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa shedan lokacin da za a kira sallah zai ruga a guje, idan aka gama kiran sallah zai dawo, aka sake kiran sallah aka sake ikama zai ruga a guje, kuma aka gama ikama aka shiga sallah zai zo ci gaba da yawa mutum wasu wasi har ya mantar da shi abinda ya sallata a sallarsa. Saboda haka shaiɗan kamar yadda wani daga cikin magabata yake cewa shaiɗan ya ɗare bayan mutum ne, ya kama wuyansa ya sakalo wuyansa ya kuma sa wato kafa bakinsa a kan ƙoƙon zuciyarsa yana masa raɗa yana masa wasu wasi. Da sai da zai ambaci Allah to shi dan zai rabu da shi, ko bai ambaci Allah ba to shi kuma zai ci gaba da yi masa waswasi, zai ci gaba da jefa masa sake-sake a cikin zuciya. Don haka abubuwan da suke faruwa a rayuwar dan adam na laifuffuka na saɓon Allah na yin abinda bai dace ba, na barin abinda ya wajaba, na barin wajibi, na ainihin cutar da wasu, yin abubuwa na fitsara, duka wannan amalin shaitan ne, aikin shaitan ne. Kuma wannan alkawari ne da yawa Allah cewa sai ya kwashi mafi yawa daga cikin mutane su tafi jahannama tare da shi. A lokacin kuma da aka shiga jahannama Allah subhanahu wataala ya riga ya gama hisabi ɗan wuta da aka tura su wuta tare da Iblis, a lokacin kuma zai tashi musu wata hudu ba ta ban haushi. Qala shaitan lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum ان الله وعدكم وعدا وعدكم وعدكم وعدا فوعدتكم فاخلفتكم Allah subhanahu wataala ya muku alkawari ni kuma nazo nayi muku nawa sai na saba muku Allah subhanahu wataala ya muku alkawari ni kuma nazo nayi muku alkawari na saba muku inna Allah wa'adakum wa'ada alhaqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wama kana li alaykum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وأنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم يزوجي ومتاني شيئا بيان أنقم شرعا سيزوجي الله سبحانه وتعالى يايمك الكوري الكور انقسكي ليكم نزوئنا مقنمك نوا فأخلفتكم ونسابامك وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي بان دون ايكو كو بان دا وته حجه دا ننونا muku kawai dai na kira ku ne zuwa ga halaka na kira ku ne zuwa ga hanya ta ku ka an samu fala talumuni walumu anfusakum to yau kar ku zarge ni zarge kawunan ku ba ana bi musrikhikum wa antum bi musrikhiya ba za ku yi taimako na ba bazan yi taimaka muku ba wato dukkan mu anan wato matsayi ɗaya muke ba wanda zai iya taimaka ba wani dukkan muna cikin jahannama tare ba wanda zai iya fitar da wani fala talumuni walumu anfusakum ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi inni kafartu bi ashraktumuni min qabl ce da abinda ba kuka hada ni da shi a da can to na kafirce masa yanzu ban yarda da shirkan da kuka yi min ba wato ya barranta da su ya ce ba ruwan shi da su Allah ya ce lalle azzalimai suna da azaba mai radadi saboda haka wannan shine karshen wanda ya dakata shedan a nan duniya shedan yana ta masa hudubobi na ƙarya yana ta nuna masa wasu abubuwa kamar yadda Allah ya ce ya'iduhum wa yubannihim wa ma ya'iduhu ash-shaytan illa gurura ya'iduhum wa yubannihim yana ta musu alkawari yana kuma ta sa musu gurace wa ma ya'iduhum ash-shaytan illa gurura kuma komai shedan yake musu alkawari ba sai rudi kawai rudar su yake yi ba gaskiya yake ga musu ba don haka dole ne sai dan adam yayi kaffa dole ne sai mutun yaya yawaita ambatan Allah domin ya samu ya kare kansa daga sharrin shedan ba ga wa shedan ya riga ya shiri ba a kansa to zai zo kuma daga baya yana da dama binda yawa shedan biyayya da shi kuma da karshe Allah subhanahu wataala ya kama shi da shi da iblis din da yawa biyayya ya jefa su cikin wutar jahannama lalle da babu wanda zai iya taimaka wa kowa yana ta karsa Allah tsare mu
ta musulmi malalla ya saka da alkhairi to tambayar mu ta farko yau ta zo daga wanda yake cewa malam shin addu'a tana iya kawar da abin da Allah ya kaddara wa mutum
ita kanta addu'a tana cikin kaddara idan Allah subhanahu wataala ya rubuta wa mutum faruwar wani abu kuma ya rubuta masa zai yi addu'a Allah ya yi masa kaga ita ba addu'a tana cikin kaddara don haka abu in ya samu mutum yakan yi addu'a ita addu'a din ita kan zo da abin da zai canza waccan kaddara din ba kuma wai kaddara ce ta canza ba addu'ar da ban can Allah ya riga ya rubuta zai yi ta kuma Allah subhanahu wataala ya rubuta zai kawo masa abin nan wannan shine ma'anar fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddul qadara illa addu'a ba abin da ke bayar da kaddara sai addu'a abin da aka riga aka rubuta to mutum yayi addu'a to wannan addu'a din ita kanta tana cikin abin da Allah ya kaddara wanda ita ce zai canza masa waccan kaddara ta farko Allah ya rubuta wannan Allah yana cewa yamhullahu ma yasha wa yuthbitu indahu umul kitab wato Allah yana goge abin da ya ga dama ya tabbatar da wanda ya ga dama asalin littafin shine lauhul mahfuz yana wajensa saboda ka ita addu'a ita ma kaddara ce kuma abinda duk mutum ya roka aka canza masa to dama abinda Allah ya rubuta cewa zai yi addu'a wani addu'ar kuma za ta canza waccan kaddarar ta farko
to sai wannan take cewa mallan mutace mai zaman kanta take son ta istibrai amma ta dauki lokaci ba ta yi tarayya da namiji ba wanda ya kai adadin istibrain a baya take cewa idan yanzu ta yi niyyar yin istibrain domin za ta yi aure za ta lissafa da waɗancan kwanakin ne ko kuwa za ta fara lissafa ne daga lokacin da ta ɗauki niyyar yin istibrain
shi istibra'i shi ne mace ta yi al'ada sau ɗaya don tabbatar da cewa ba ta ɗauke da ciki wato don libara'atin rahim shi ya sa ake ce masa istibra'i tana neman sanin cewa mahaifarta ba ta dauke da ciki. Don haka ita al'ada ɗaya ce, yayin da mace ta sadu da namiji ko ta hanya mai kyau ko kuma a ce baiwa ce lokacin da ake da bayi aka sayar da ita, to akwai bukatar ta istibra'i ko aka kamo ta daga wurin yaƙi ta zama ribatacciya lokacin da ake kama bayi. To za a bukatar istibra'i shi ne ta yi wannan al'ada ɗaya don a tabbatar cewa ba ta ɗauke da cikin wani. Yayin da mace ta yi zaman banza, in ta tuba za ta yi aure, to za ta yi al'ada ɗaya. Saboda haka in ta yi wannan al'ada ɗaya ta tabbatar da cewa to ba ta ɗauke da shi kenan sai ta yi abin. Amma in ta daina wannan abin da take yi, ta jima ma wata kusanci ɗa namiji ba, watakila ta ma yi al'ada sau nawa ma bayan wannan, ta ce aurenta za ta yi tunda ta riga ta tabbatar da cewa babu ciki. So ba wani abu ne da sai ta yi masa niyya, na can ba ta yi niyyar ba, yanzu kuma ta kulla niyya sannan ta yi shi. A'a, dama abin da ake bukata dai a tabbatar ba ciki, kuma ta yi ɗau lokacin da ba ta tare da ɗa namiji, sannan kuma ta yi al'ada ta tabbatar da cewa babu ciki a jikinta, za ta yi aure in ta so daga lokacin.
Sai shi muke cewa mallam, shin akwai alhaki ga wanda bai tsaya wa traffic light ba a yayin da yake ganin cewar zai iya wucewa ba tare da ya hada hadari ba, ko kuma babu wasu masu wucewa daga sauran bangarorin biyu?
Irin wannan traffic light da sauran abubuwa da ake kawowa, ake tsarawa na tsara zirga-zirga da sufuri da tafiye-tafiye da abubuwan hawa, wani abu ne wanda shari'a ta yadda mutane su tsara abubuwan da za su taimaka wa rayuwarsu, wanda yake da maslaha a ciki. Wani abu da yake da maslaha a cikin rayuwarsu, shari'a ta yi ba wa mutane dama su yi tsarin da suke ganin cewa wannan zai tabbatar musu da maslaha, musamman tsarin da zai kiyaye haɗurra, zai kiyaye salwantar rayuka da salwantar dukiya. Wannan tsari ne wanda yake babba, musulunci kuma daman ya gino akan kare dukiya da kare rayuka. To daga ciki akwai irin wannan traffic lights da ke yi, wato fitilun kan hanya, wanda sukan tsara idan aka zo magamar hanya da tsara wucewar masu zuwa daga wannan bangare da masu shigo fitowa daga wannan bangare, kowa ya zo wuce a lokacin da aka tsara masa ba tare da an samu wato haduwar motoci biyu a lokaci guda ba. To kaga wannan tsari ne da ya gajaba kowa ya bi, saboda dole ne a samu a kiyaye rayuka a kiyaye dukiya. Rashin bin tsarin zai haddasa a tsarin rayuka, zai haddasa a tsarin dukiya. Saboda haka wannan ba mustahabi bane, in ka ga dama ka bi, in ka ga dama ka bi, wajibi ne, dole ka bi, saboda a samar da wannan tsaro. To idan ya zanto mutum yana bawa kansa cewa zai iya wucewa duk da an tsayar, ko yanzu ba motoci bari in wuce, to wannan wata kofa ce ta saba da karya dokar. In an saba da binta, ana tsayawa sawa'un lokacin da kake ganin kana da damar ka wuce, amma dai fitila ta tsaye da kai, ko lokacin da kake ganin ma ba motoci ta ɗaya ɓangaren, kowa wanda yake kallon ka cikin jami'an tsaro da zai jami'an kula da sufuri da suke kan hanya da za su iya kama ka su ci ka tara, babu su a gurin. To amma dai kana tunanin cewa wannan abu ne na tsari, kuma tsakaninka da Allah kake kokarin ka dan baka, to saba wanda za ka yi wannan ita ce za ta sa ka ɗauki abin da muhimmanci, kuma ya zama ya bi jikinka. Amma idan ka saba kana wucewa, to wata rana wannan takdirin naka na cewa za ka iya wucewa, wani bai zo ba zai iya zuwa da kuskure, kuma wani ba in ya ga kayi shi ma zai kwaikwaye ka, daga nan shi kenan tsarin za a rubuta shi. Shi yasa daga kasashen da aka ci gaba wanda suke kula da irin waɗannan dokoki na kan hanya, za ka ga tsakar dare za ka shiga mota ka zo, ba wata mota a wurin, amma idan ya zo wannan red light, wannan jan fitila ta kunna, to zai tsaya, ko da ba kowa zai tsaya sai wannan koriyar ta kunna, sannan zai tafi, ba zai taba tafiya ba, waya ce tsayi babu wannan. Ni na ga wannan kasashe da suka ci gaba wajen kiyaye doka, amma mu kasashen mu za ka ga rana tsaka wala ana ta kokawa da wani yana kamar wayewa ce shi a tsere tsayawa kamar shi waya waye shi shi ba isa a masa kaza ba da kuma kauyanci ne na ƙarshe kauyanci na ƙarshe ka kasa kiyaye abinda zai zama maslaha gare ka maslaha ga wani ka ka je kasashen da suka sa suke da wayewar ta gaske ba za ka ga suna wannan ba saboda haka bai halatta mutum ya karya dokar da aka sa ta domin kiyaye dukiya domin kiyaye rayuka ya daga karya ta da gangan da niyyar cewa shi ai bai hango hatsarin ba a lokacin da kuma in kowa zai rika wannan lissafin abubuwa za su cabe kowa ma zai iya zuwa ce shi ma bai ga hadari ba kuma irin haka hadarin zai iya faruwa.
Sai wannan shi kuma yake cewa malam menene hukunci ko kuma halaccin kasuwanci da mutane suke yi a yanzu kullum suna tantabar yan kasuwa shin yaya farashi yake a kasuwa domin su kara wa nasu kayan kuɗi bayan kuma tuni suka sayi nasu tsohuwar ɗauka ne a hannunsu.
To shi ya ka'idar kasuwanci a musulunci mutum yana dama ya sai da kayansa da farashin da yake so ya sa kuɗi kaɗan ko ya sa tsakatsaki ko ya sa da yawa musulunci bai masa ƙaidi ba ce sai kakkaci riba kan ta kai kan ta wuce kaza babu wannan a tsarin musulunci kana iya cin riba kaɗan kana iya cin riba matsakaiciya kana iya cin riba da yawa abu duk musulunci bai hana ba kawai dai abinda shari'a ko shirki kwadaitar da ƴaƴanta shine kazanto mai sauƙaƙawa kai ma sai Allah ya sauƙaƙa maka kazanto mai tausayawa kai ma sai Allah ya tausaya maka. Shari'a kullum tana ƙara mutane wannan koyarwar da sa musu wannan a cikin zuciyarsu ku kyautata sai Allah ya kyautata muku ku tausaya Allah ya tausaya muku ku ji ƙan wasu sai Allah ya ji ƙanku ku yi wasu rahama kuma sai Allah ya muku rahama irhamu man fi al-ard yarhamukum man fi as-sama man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi haka za ka yi ta ganin hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ta kwadaitarwa saboda ka shi dan kasuwa koda ko shari'a ba ta hana shi yayi wa kayansa farashin da ya ga dama ba ya ga dama ya yi farashin safe da ma na rana daban na dare daban wanda duk ganin damansa ne kayansa ne ya yi abin da ya ga dama amma ya sani cewa sauƙaƙawa za ta sa shi ma Allah ya sauƙaƙa masa rahama ita ma zai samu rahama tausayi zai sa shi ma ya samu tausayi saboda haka kada wannan damar ta hana shi wato ya ƙi neman rahamar Allah ko tausaya wasu ko abin nan kada ka dan kasuwa ya tambaya yau a kina ake sayarwa ya canza farashi wanda ba laifi ya shari'a ba amma dai kullun a riƙa neman sauki dan a samu sauki daga Allah subhanahu wataala.
To sai shi kuma yake tambaya malam yake cewa ya ji bayanin da malam ya yi game da haramcin saye ko saye da najasa kamar ba haya na dan adam to shine ke tambayar babu laifi da mutum ya dauka ya kai gonarsa domin shi ya amfani da shi.
To wanda ya danganta da su waɗanda suke harkar noma cewa noma idan aka sa taki na dan adam shin zai cutar da kayan amfanin noma bayan an ko kuma zai cutar ba in kuma an yi noma irin wannan to wani abu ya kamata a yi wa kayan da aka ciro daga wannan gona domin kafin a ci wanda duk ina ga masana harkar noma za su iya ba da wannan ansa amma ita shari'a abinda take dubawa tana duba istihala ne duk abinda ya tashi daga yanayinsa ya canza kuma wani yanayi to yana ɗaukan hukuncin yanayinsa na ƙarshe ne ba yanayinsa na farko ba to misali a ce wannan shuka an shuka ta an sa mata takin da yake najasa ne amma kuma abinda ya tsoro din ai ba najasa ba ne duk da cewa daga wannan takin ya samu ya yi kyau ya banya ya ba da sha'awa ya zama abinci to amma ba shi din ba ne haka ba zai ɗauki hukuncin asalin abinda ya samu abinda shi ne istihala in ka kula Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta cewa nono da muke sha na dabbobi yana fita min bayni farsin wa damin labanan khalisan ana samun tataccen nono da yake fita daga tsakanin jini da kuma abinan jimbi na dabba so daga nan ubangiji subhanahu wataala yake fitar da da nonon da ake sha kaga nono in ya fito ko ba za ka ganshi ja ba da alamar jini ba za ka ganshi da alamar abinan tumbin tumbin dabba ba duk ba za ka ga wannan ba saboda mai saboda ya canza shi yasa Ubangiji subhanahu wataala ya faɗi wannan cikin ayoyinsa da za ka yanka dabba ba za ka ga nonon ina yake ba ba wanda ya yanka dabba ya ga tarin nonon a cikinta amma kuma daga nan Allah subhanahu wataala ya ce yana fita min bayani damin wa farqin bayani farsin wa dabin tsakanin abin din kashin dabba da ke tumbinta da kuma jini wanda yake jikinta sauraka ya tashi ya koma wani abu fari fat mai ban sha'awa to wannan ita ce istihala yasa dabbar da ake cewa abin nan jallala war kamar abagi da suke cin kwatami ko wani abu in ka za ka ci su ka aje su ka tsare su kwana uku saboda abinda suka ci ya canza ya koma ya zama jikinsu to ya zama jikinsu kenan sai ka yanka ka ci idan ka ci su da abin a jikinsu kuma ya zama maka guba ko ya zama maka wata cuta saboda haka shi abinda musulunci ke duba kenan saboda haka dan an shayar da shi da abinda yake najasa ce dan adam ai abinda yake ya tsuro shi ba najasa bane sai dai kawai ya danganta da su masana harkar shuke-shuke su kuma su za su yi gaya maka a kafin a yi amfani da shi ko a wanke shi da kaza ko a aje shi lokaci kaza ko kaza ko kaza wannan su za su iya amma ta fuskar shari'a ba wani laifi abinda ya kana shi ne ka sayar da najasa wannan haramun ne sayar da ita
musulmin take cewa malam ita tana da abokiyar zamani wadda ko da ta gaishe ta ba ta amsawa kuma ta ce babu wata magana da take haɗa ta da ita idan ba abu za ta tambaye ta aikin gida ba kuma da aka tambaye ta ita wacce nan sai take cewa ai gaisuwa ce ba ta so to shin take tambaye malam shin idan ta daina gaishe da ita ba ta yi laifi ba a wurin Ubangiji
ka'ida kai za ka kalli abin da yake kanka na wajibi sai ka sauke haƙƙin da yake kanka shi kuma wanda yake akwai kai ma haƙƙinka a kansa in bai sauke ba shi kuma Allah zai tambaye shi saboda haka in kin gamu da ita ko kin ganta inda ya kamata ki mata sallama ki ba ta haƙƙinta in ta miki sallama ki ansa in ta yi miki magana ma wannan ita ya shafa ke dai kin sauke haƙƙin da yake kanki saboda haka ki ce ke za ki burus da ita ki watsar da ita saboda ta watsar da ki a ki ci gaba da ba ta haƙƙinta in ya soke kuma Allah subhanahu wataala sai ya baki sai ya karbo miki naki haƙƙin kuma wannan abin ita ya shafa ba ke ya shafa ba kan ki ce za ki yanke abin nan yi mata sallama ko in ba ta lafiya ki dubo ta jajanta mata in wani abu ya same ta duk ki ci gaba da yi ta yi miki ba ta yi miki ba wannan kuma kanta ta yi wa.
To sune ke take cewa ita kuma tana son ƙarin bayani game da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani akan wasu mata da ya ce ba za su shiga aljanna ba daga ciki akwai wanda aka ce kawunansu kamar tozon raƙumi. Ito a wannan lokacin idan mace ta tsefe kitsanta ta kan daure gashin da riban ko wani abu da ya kafin a yi mata kitso take cewa to idan ta saka hijabi kan ya kan yi tudu shi take tambayar malam wannan ma zai iya shiga cikin wannan hadisi ko kuwa dai ba zai iya shiga cikin wannan
hadisi. Hadisin yana faɗar mata da suke yin wata shiga da za su jawo hankalin mazaje daga ciki akwai irin wannan tara gashi a turo shi baya ko a tura shi sama kamar tozon raƙumi yadda namiji in ya gani zai ja hankalinsa zai kai idansa zai kallace ta to wannan shine abin da hadisi yake nuna cewa suna tara gashi a kansu su daga shi kamar tozon raƙumi haka nan matar da za ta tare kan gashi ta tura shi a baya ta daura abin nan ana tana tafiya ana gani abin da tana yi ne dan ta jawo hankalin mutane sun ce tana da gashi a bita da kallo da sauransu ba har ma ta ake a cuci ba wato a cuci maza saboda haka wanda ma ba ta da shi sai ta samu wani abu ta kulla yadda zai tudu daga dai shi ne dai abin da hadisin yake magana cewa ru'usuhunna ka asminatil bukht wato kawunansu kamar tozon raƙuma ka rubu raƙumi tozonsu za ka ga ya ɗago to haka ga kawunansu sun yi wani ɗauri sun cila gashi guri guda ya ɗago saboda hankalin maza ya tafi a kansu saboda haka baya halatta irin wannan shigar wanda za ta riƙa jan hankalin namiji wanda abinda kuma shari'a ba ta so.
to sai wani kici assalamu alaikum mallam tambaye shi ita ce menene sai yancin cewa idan aka yi sallar la'asar ba za a ƙara yin wata salla ba sai an yi sallar magriba shin idan mutum ya shiga masallaci zai yi sallar magrib ba zai yi tahiyatul masjid ba kenan
ita tahiyatul masjid wata salla ce mai sababi wato an ce ayi ta ne saboda wani dalili da ya taso ba haka kawai mutum ya tsirinta ba ce idza dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn haka hadisin yace idan ku ya shiga masallaci to kada ya zauna sai ya sallaci raka'a biyu kaga dalilin ne ta shine ka shiga masallaci kuma kana son ka zauna idan zaka shiga ka wuce wannan kai ba da kai ake ba wanda zai shiga ya zauna in ka shiga amma a tsaye zaka gama abin da kake ba zama zaka yi ba shi ma duk bai shafe ka ba cewa kai wanda zai zauna fala yajlis kai ya zauna saboda kaga dalilin yinta shine shiga masallaci kuma da niyyar zama to wannan shi ita ce sallar da ake cewa zawatul asbab wato sallolin da suke da dalilan yinsu waɗannan suna fita daga umumin dahi sun fita daga wancan gaban halin da aka ce la tusallu ba'da al'asr ka ku yi sallah bayan al'asr to bayan al'asr sai aka ce sai wannan da yazo sai aka ce to banda wanda yake da sababi idan wannan kamar mutumin da ya dawafi zai raka'a biyu raka'atai tawaf to su ba kowane lokaci in ya so zai sallace su koda ko bayan la'asar ne in ya yi wannan tawafi zai yi wannan raka'o'i biyu ba za a ce sai ya bari sai magriba ba saboda sababi ne ya jawo zai yi ba haka kawai ya tsiri su ba ba annawafilul mutlaqa ba ne annawafil ne zawatul asbab suna da sababba saboda ka sai su fita daga cikin wancan gaban bankani na cewa kada ku yi sallah bayan la'asar amma sallar jana'iza misali sallah ce amma ana yin ta bayan la'asar saboda tana da sababi ita ce shi ne rasuwar da aka yi za a sallaci gawa a kai ta makabarta kamar sunnatul wudu shi ne mutum ya yi alwala ya yi nafila raka'a biyu ita ma wannan sunna ce wacce take da sabab sabab ita shi ne ka jaddada alwala to kana iya yin nafila biyu a dalilin wannan jaddada alwala za ka duk wata sallah wacce sababi zai sa a yi ta to ta fita daga cikin wannan hali da aka yi to za ka mutum zai yi wannan nafila idan ya buƙaci yin hakan za ka wanda ya shiga masallaci kowane lokaci ne zai iya yin nafila sannan kuma nafila bayan la'asar suna da cikin malamai suka ce ba gaba ɗaya aka hana ba wai da zuwa hadisin Ali ibn Abi Talib annabi cewa la tusallu ba'da al-asr illa wash-shams bayda'u naqiyya ku yi sallah bayan al-asr sai dai lokacin da rana take faraƙal wato kenan an hada yin sallar ne lokacin da rana ta yi fatsi-fatsi ta tafi faduwa dan a lokacin shedanu sukan fito daidai wannan lokacin masu wutar rana suka yi mata sujjada inda ta yi fatsi-fatsi ta tafi faɗuwa a ganin lokacin da ta fito ta yi wannan fatsi-fatsi kafin ta yi haske to a lokacin shi ma shaidan yakan fito da kansa masu bautar shaidan a lokacin sukan faɗi su yi masu jada sai aka ce to ku kada ku yi wani abu wanda ya shafi ibada da ba shaidan za ku yi ba amma kar ku yi wani abu ya yi kama da waɗancan sai aka hana yin sallah a daidai lokacin da haka wasu daga cikin malamai duba da wancan hadisin suka ce sallah bayan la'asar ba haka kawai aka hana ta ba sai lokacin da rana ta yi fatsi-fatsi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa ya sallaci ratibatul dhuhr wato sallar ratiba da yake yin ta bayan azhar bai samu yayi ba ya sallaci ta bayan la'asar saboda ka kenan ba kowace sallah ce aka hana yin ta ko a kowane lokaci ne bayan la'asar aka hana yin nafila ba
sai wani shi kuma yake ta malam mutum ne ya manta ya karanta fatiha a zaman tahiyya sai da ya gama karanta kuma sai ya tuna sai ya koma ya yi tahiyyar ya sallaye shi ne ke tambayar malam ya sallasa take
ya karanta fatiha a zaman tahiyya fatiha ba a karanta ta sai a tsayuwa kuma ba tahiyya ba mutum ya manta ya yi fatiha a tahiyya to ya kare a cikin sallarsa sai ya sujudi ba adi sai ya sujjada ba adi bayan ya yi sallama ya sake kabbara ya tafi sujjada ya sake dagowa ya kabbara ya tafi sujjada ya dago ya sallama
to sai shi kuma ne yake cewa tambayar sa ita ce a ma'aikatar su ne akwai asusu da suka tare da na kungiyar musulunci da kuma musulmi ma'aikata na gurin yace suka bada umarnin cewa a rika cire kuɗi daga albashin nasu ana sanya wannan asusu domin a gina masallaci yace to idan inda ake bukata kuma a tallafa wa marayu da marasa lafiya shine ke tambayar shin ya halatta idan an yi wa shugaban ma'aikatar rasuwa a ɗibi kuɗi daga cikin wannan asusu domin a je a yi masa ta'aziyya da manufar wakilan musulmi na ma'aikatar
to ya danganta da manufofin da yasa aka fito da asusu ake ajiye kuɗaɗen a matsayin wakili idan daga cikin abubuwan da ake ajiye kuɗin akwai wannan shikenan yana daga cikin abin da aka yi tufaki a kansa sai a yi amma baya ciki to kada a yi abin da ba shi ne aka sharadi a kansa ba an yi sharadi za a tara kuɗi a gina masallaci ko amma idan wani wasu marayu suna buƙatar taimako an yadda a ɗauka a ciki wannan shi ne abin da aka rubuta to dan aziya za a yi wa wani ta'aziyya ba a buƙatar sai an kai masa kuɗi ko an kai masa kayan marmari ko abin da tunda baya rubuce a ciki to ka a buɗe wannan ƙofa wannan shi yake lalata ayyukan da aka tsara na haɗa wato gamayya ta al'umma a tsara za a yi wani abu to shigo da wasu buƙatu wanda ba a kansu aka yi tsarin ba su suke rusa aiki zai ka buɗe ƙofar wannan to wata ma sai a yi mata yi wa in mace ce ko ta yi sai ce to a taya sai kayan barka a kai mata wani ya ji baya da lafiya ce su suna je a ba shi kuɗin magani wani zai yi tafiya to a ɗan ba shi guzuri da haka da haka sai a karya manufar da ita dalilin ta sa aka buɗe asusun da haka idan an buɗe shi da manufar tara kuɗin da za a gina masallaci amma an ce in an ga wani maraya da yake buƙatar taimako an yadda a ɗauka a ba shi shikenan sai a tsaya iya waɗannan buƙatun saboda haka ko shugaba ko wanda ba shugaba ba an je za a yi masa ta'aziyya ko wani abu za a ɗauki wannan kuɗin a yi amfani da shi a nan ba.
Wani shi kuma yake cewa malam kusan kullum yana yin salatul duha amma kuma akwai lokacin da ya kamata shi yake cewa akwai lokacin da ya kamata a ce ya yi hutu domin ya janyi wani na cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana barin sallar don ya huta na wasu ranaku.
Ita salatul duha ba ta daga cikin salo da annabi ya lazimta to ba kamar rawatib ba ba kamar wutiri ba ba kamar rakatul fajri ba rawatib da bayan salloli annabi ya lazimce su ba a halin tafiya ba yana yin su wutiri annabi ya lazimce su a halin zaman gida da a halin tafiya haka nan rakatul fajri annabi ya lazimce yin ta a kowane yanayi to waɗannan su ne annabi ya lazimta amma salatul duha ba ta daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lazimce yin sa kullum don haka yin sa wasu lokuta da bari wasu lokuta wanda shi yafi dacewa da sunna akan yin sa kullum kullum
wani ke ce malam shi yana yin azumin litinin da alhamis shi to idan ya kasance saura kwana ɗaya ko kuma biyu kafin a fara azumin ramadana shin zai iya yin wannan azumin kafin ko kuma da washegarin da kafin washegarin da za a ci gaba da azumin ramadan
na'am annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taqaddamu ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn illa man kana yasumuhuma man kana yasumu qabla dhalika falyasum kada ku gabace ramadan da azumin da azumtar kwana ɗaya ko biyu sai dai mutumin da daman can yana azumta yana azumtar lasa abin alhamis da litinin to sai ya kama saura kwana ɗaya a ramadan ya faɗo litinin ko ya faɗo alhamis sai ya azuminsa wannan ba tariyar ramadan yake ba saboda daman can ya saba yin azumi a waɗannan ranakun da ya yi shi saboda babu komai kana iya yin azuminka ko da kuwa saura kwana ɗaya tashi da ramadan
to sai ne mai tambayar shi kuma yake cewa malam ya halatta mutum ya je wajen jin tafsir yana kuma yana sauraro kuma sannan yana yin tasbihi ko salatin annabi sallallahu alaihi wasallam
Allah subhanahu wataala yana cewa ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi ba mutumin da Allah ya sa wa zuciya biyu a cikinsa ya zama da yana tasbihi da ambata Allah kuma yana sauraron wani abu yana fahimta sai dai ya ɗai shi kansa sauraron karatun da nutsuwa a aljishi shi ma tasbihi da shi ma ambatan Allah ne saboda haka ba zai yi kana ambatan Allah ba kuma zuciyarka tana can wajen karatun kuma ka ce tasbihi kake za ga mutane saboda an maida ibadar kamar abun wasa sai ga mutum ana ciniki da shi yana jan carbi wai tasbih yake amma fa gashi ciniki yake da shi yana a a kara kaza kaza amma kuma yana taurin kwalkwalkwal wanda akwai rashin daukar ibada da muhimmanci da rashin daukar tariki ba in aka zo za a yi sayayya sai sai ka tsaya kai harkar ciniki in an gaba sai ka je ka ci gaba da tasbihinka amma ba kana kai tasbih kake ba kuma kuna ciniki wannan baya dacewa baya kuma ya daga cikin girmama Ubangiji subhanahu wa ta'ala da girmama sunansa wasu suna daukan kawai in dai ka rike carbi kana jan shi to tasbihi kake kuma me kake kawai wannan jan carbi shi ne jan carbi shi ne tasbihi tasbihi abinda kake furtawa da bakinka shi ne tasbihi subhanallah subhanallah ko alhamdulillah ko allahu akbar ko la ilaha illallah ko la hawla wala quwwata illa billah wannan furcin shi ne tasbihi amma wannan jan kwayoyin tasbihi wannan ba shi ne shi ne kai tasbihi ba ya zama kawai a wasa kake yi da wasu kwayoyin tasbihi a hannunka amma ba tasbihi kake ba wasu na tafiya ana hira ba yana ta wurin kwalkwalkwal da sunan tasbihi wannan ba daidai ba ne akwai rashin girmama Allah a cikin abin da mutum yake da wannan siga za ka mutumin da ya je jin karatu to ya sa hankalinsa wajen jin karatun da fahimtar abin da ake gaya masa abinda ake karanta masa to shi kansa wannan zikiri ne shi ma zai samu ladan mai zikiri
to sannan tambayar ita kuma take cewa malam tambayar sa ita ce shin ya inganta cewa ba a yi wa mutum ta'aziyya idan ba a riga an kai mamaci makabarta ba
a ba inda aka rubuta ka cewa mamaci da zarar mutum ya kai masa rasuwa ya cancanci a lallashe shi a kwantar masa da hankali mamacin a yi masa addu'a wanda duk ya halatta ba a sharaɗin cewa sai an kai shi makabarta wannan sharaɗi ba ya da wani gurbi
to ne kuma yake cewa malam mutum ne ya zalunce shi kuma ya masa nisa da ba zai iya neman haƙƙinsa ba shi ne ke cewa idan ya zo ya ba wa mutane labarin zaluntar da aka yi masa shin ya yi laifi
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawli illa man zulim wato Allah baya son fitowa ana bayyana mummunar magana sai ga wanda aka zalunta malamai suka ce wanda aka zalunta yana da damar ya kai kukansa ga wanda zai share masa hawaye alƙali misali ko wani babba wanda zai iya bi masa kajin abin da aka yi masa ya masa zai yana masa duk abin da aka yi masa na zalunci wannan ba giba ba ce ba kuma bayyana mummunar magana ba ce haka nan wanda yake gani zai ba shi shawara an masa wani abu da ba mai daidai ba abu yake ganin akwai wanda in suka tattauna zai ba shi wasu shawarwari da su amfani shi kuma ba laifi ya faɗa saboda idan yana faɗa ne don a taimaka masa ko yana faɗa ne don a ba shi shawara ko ko wasu yake ganin za su yi hulɗa da wannan mutumin da ya zalunce shi ya ƙware ya ja hankalinsu kar su faɗa cikin komarsa ya zalunce su ya gaya musu cewa to a baya gashi abin da ya yi wanda duk babu laifi amma kawai haka kawai yake faɗa din zai huce haushi wannan ba shi da ma'ana
wani tambayar ita kuma take cewa malam menene hukuncin wanda ya yi sallah sai kuma bai karanta basmala ba lokacin karatun fatiha
babu ko ba sallar sa ta yi dan bai bismillah ba ba sallar sa ba ta baci ba sunna ce ya fara da bismillah mutum bai yi ba kuma ba cewa sallar sa ta samu matsala
kina kuma mai tambayar ke cewa assalamu alaikum malam ya ingancin hadisin nan na ikhtilafu ummati rahma ma'ana sabanin fahimtar al'umma ta rahma ce kuma a wani tafi zai iya samun hadisi
ba da asali ba hadisi ba ne ba ya da asali ba shi da ko isnadi kasan abu aka ce la asla lahu gurba la hadisi ba ana bai da ko isnadin ba da za a ce mara kyau san wani zai gazo da isnadi har da kana wani karshe a ce maka isnadin a ciki akwai mai rauni akwai mai kaza akwai mai kaza to shi wanda bai da ma haddana din babu ita kawai haka aka tsince shi gunduwarsa to wannan hadisi bai da asali sai duba silsilatul hadith dhaifa Sheikh Nasiruddin Albani yana daga cikin hadisan da ya kawo ya magana akan su malamai a gabanin sa Jauzi su Sadani da abinda littafi al-fawaidul majmu'a la hadith mawdu'a na Shawkani sun yi tabihi a kansa cewa a hadisi ne marar asali
to sai wani yake cewa malam menene gaskiyar cewa duk dabbar da ta fito daga cikin kwai halal ne mutum ya ci?
Abinda ake ka'idar da take nabawiyya, ka'idar da Annabi sallallahu alaihi wasallam bayar shi ne naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an akli kulli dhi nabin min as-sibaa wa kuwa an akli kulli dhi mikhlabin min at-tayr. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin duk wani wanda yake duk wata dabba da take da wato fikoki na farauta, dabba da take da fika ta farauta kamar zaki, kaga yana da fikoki wanda da su yake farauta irin su an harauta cinsu. Sannan Annabi ya hana cin duk wani tsuntsu wanda yake da abin mikhlab. Mikhlab shine kumba ta farauta, irin su mikiya, irin su shahu, irin su shirwa, irin su hankaka, duk wani tsuntsu wanda za ka ga yana da kumbar da yake cafo abin farauta su da ita. Ko da kuwa kwaye ne ake yanzu kamar irin su mikiya, irin su duk kwaye suke yi, ƙyanƙyasa suke yi, ba haihuwa suke yi ba, ba za a ci su ba saboda wannan nab ɗin da suke da shi. Nabi ya ce wa bin wannan mikhlab din da suke da shi wannan kumbar ta farauta, wannan ita ce ka'ida ta da Annabi sallallahu alaihi wasallam bayar, kuma hadisi ne tabbatacce.
Kuma Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka dake da wannan muka kaka shirin namu a wannan rana. Sai dai kuma za ku iya kuma da na ku saka da tambayoyin ta hanyar amfani da hanyar aiko da sakonnin text ko kuma WhatsApp akan lambar waya 0703-364-1455 ko kuma cikin adireshin imel na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Tamar da mun shirya malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalli Mahoya, babban malami a zangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri, ana sai da Hassan da na kasance tare da ku, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.